matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku muke rine daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawar wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Sani Idi Dan Fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta kasa ta NATO shiyar arewa maso yamma akan batun ibon mai a lokacin da motar da kuma fetur ya yi hatsari. Lamarin da kanta da gobara har ya kai ga sanadiyar mutuwa ta ruruwan mutane kamar yadda ya faru a makonni uku da suka shuɗe a garin Majiya na karamar hukumar Taura a jihar Jigawa. Ga dai ci gaban tattaunawar ta su.
Ba zan ce ba a ɗaukan mataki ba, muna tarurruka wanda Allah muna yin taro sau ɗaya a shekara wanda za a zo a bishiro da matsalolin da suke cikin harkokin mannan na kowane ɓangare kuma a tattauna su a samu mafita ko kuma a bada shawara yadda za a samu mafita saboda a maida shi doka. Saboda haka muna aiki tare yadda ya kamata.
To amma za ka ga cewa kamar taron naku ya zama kamar na a tarin ne na shan shayi ne. Saboda kaga a lokacin da ake alhinin na Jigawa kwana ɗaya kuma sai aka ce wata tankar mata ta faɗuwa can a wajen Ibadan. Wannan kuma ya faru ne kusan ƙasa da wata guda da ko wani abu ne kamar haka. Da wata mota ta faɗi a can jihar Niger ita ma ta yi asarar rayuka. Za ka ga an tattara a shekara motocin ku nan suna asarar rayukan 'yan Najeriya da dama kuma gashi tana cewa kuna ma taro na shekara-shekara har ma kuna bitar abin da ke faruwa.
Wannan hadari ai shi yasa aka kira shi hadari saboda ba zai ba ka iya sanin lokacin da zai faru ba. Kuma shi hadari abubuwa da yawa ke kawo shi. Amma mafi yawanci dan adam shi yake da kusan kashi 85 zuwa 90 da yake jawo hadari. Saboda shi karfe baya zuwa ya samu hadari shi kadai in ba larura ta kai larura ba. So shi yasa aka fi an gani a kan su kansu direbobin da suke tukawa. Halukan da suke faruwa kuma mafi yawanci babban na wanda ya faru a Niger State shi ainihin motar da take dauke da motar da ta samu hadari direban da yake dauke da jama'a shi ya zo ya shiga motar da take tsaye wannan wuta ta tashi. Wannan kuma na Jigawa muna ganin akwai irin abubuwan abin da yake rage gudu na kan hanya don an sa shi daga nan wannan farkon Jigawa zuwa har kusan ƙarshenta ba duk da cewa na ƙarfin ciccire musu amma duk da haka wajen bai ciru ga baki ɗaya ba. So abu ne wanda sometimes wani abun kaman a cikin aiki ne mechanical ne da kuma rashin can hanyoyinmu wanda za ka iya sallama mota lafiya-lafiya kafin su je inda za ta je ko ƙaran police ko ɓangaren hook ko wani ɓangare zai iya amsawa saboda sha'anin aiki yau da gobe ko kuma rashin can wannan hanya.
To misali ka ce kuna taron shekara-shekara kuna bujiro da irin waɗannan abubuwa kuma me kuke yi da ku da hukumomi?
To in an yi wannan taron ana sa kaman a ja layi inda ake so a yi aiki ba tare da an kasa wannan layin ba. Duk wanda ko kuma kamfani da ya kasa yin cika wannan ka'idojin na wanda zai tabbatar an yi aiki cikin kiyayewa da cikin a sama lafiya a za a sa wannan wanda ya kasa to ba za a bari ya ci gaba da wannan aiki.
Akwai matakai da kuke ake ɗauka waya da kan 'yan ƙasa misali tsakanin ku da hukumomin da lamarin ya shafa misali kan hadarin da ke tattare da ma shi kansa ta'amali da man fetur da iskar gas misali?
Saboda Allah wannan abu ne kudadde wanda kowa ya sani cewa in mai ya haɗu da ɗan uwansa aka haɗa ƙarfe da ƙarfe in dai aka samu su kwakuta za ta tashi. Kuma mafi yawancin mutanenmu na karkara wani lokacin suna toshewa kunnuwansu saboda buƙatar su ta wannan lokaci in aka samu hadari za su yi taru su yi rubutu a kan abin da ya faru saboda su taru ba don su cece a wannan yanayi da ya faru ba. Don akwai yanayi da yawa da ya faru ko motar fasinja ce a yanzu a kasar mu abin ya kai ga nan samu hadari kafin a ce maki wannan rayukan life da ke cikin bunker passenger za ka ga wasu ana charge musu kayan su ana charge musu aljihun su ana dauke abu da aka san zai zama na samun kuɗi ne to saboda haka wannan abu ne babba wanda ita kasa da kanta ya kamata a wayar da kan jama'a a nuna musu cewa duk wannan abubuwan da ake yi bakin kuma in ya baci zai zo ya haifar mana da irin wannan asarar da ba a san ganin su kuma ba a kai
ka yi maganar asara yanzu misali wannan al'amari na jigawa da ya tafi da rayukan bil'adama wajen mutum 200 ya zuwa yanzu me za a iya cewa kungiyar ku ta mamallaka motocin nan na dakon fetur ta koya a matsayin darasi wanda zai ba ta damar ɗaukar matakai na kan da garki a gaba
na farko ba mu yi kasa a gwiwa ba da mu aka shi da kai jana'izar wannan bayan Allah kuma an nuna motocin karfi kashin shugabancin mu na kasa don ziyarci hekwata jihar wajen gwamnan jigawa kuma an tattauna a wannan tattaunawa ma an yarda cewa za a yi wani komiti wanda za a wayar da kan aƙalla mutane jigawa a kan kiyaye irin wannan abubuwan da suke faruwa kuma na san ba da daɗewa ba wajen ma gwamna zai amince zai ta haɗewa wannan komitin
para aikin wanda Allah ya dace maka wajen wayar da kan jama'a. To madalla anan ne kuma muka kawo mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi bakon namu Alhaji Sani Idi dan Fulani mataimakin shugaban kungiyar masu motoci ta kasa ta NATO ciyar arewa maso yamma da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yako makeri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.